أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم. قراتم من لتاف بقية المستفيد شرح لتاف منية المريد. Muna cikin al-madlabu sani shafi na 24 wanda malam yana mana bayani akan hukuncin ladabi a cikin wannan hanya ta arifai masana Allah. Za mu tashi inda Sayyidi Muhammadu al-Arabi as-Sa'i yake cewa wa ma ahsana qawla ba'dihim fil adab. Al-ajabun abinda ya kyautata fadin shashin arifai fil adabi cikin ladabi. Wani daga cikin shashin sufaye a rufai masana Allah wato yana cewa al'adabu shi ladabi a wajen a rufai masana Allah. An yi addibal abdu zahirahu wa baɗinahu, shi ne bawa ya ladabtar da zahirinsa da baɗininsa, shi da kansa, kada jila sai wani ya ladabtar da shi, ya yi ƙoƙari ya ladabtar da zahirinsa da baɗininsa. Yace amma zahiruhu, amma abinda ake nufi da zahirinsa, fa bi shari'ati, ya ladabtar da shi da shari'a, bi an yattabi as-sunnata qawlan wa fi'lan, ya zama yana bin shari'ar manzon Allah, yana bin sunnar manzon Allah sau da kafa, qawlan ta bangaren fadi, wa fi'lan da kuma bangaren aiki. Abubuwan da yazo a sunna na azkarai da karanta karance da ake furtawa da baki, to ya dinga bibiyar wannan sunnar, yana kokarin aikatawa a rayuwarsa. Wa fi'lan kuma abu da ake aikatawa da gaɓoɓi, yayi kokari ya dinga aikata su a rayuwarsa. Wannan shine ladabtar da zahirinsa bi shari'ati, ta hanyar shari'a. Wa amma baɗinuhu, amma abin da ake nufi da baɗininsa, to fa bil haqiqati, zai ladabtar da shine da haqiqa. Bi an yi raba bi ma yaridu alaihi min Allahi, ma'anar ladabtar da baɗininsa ta hanyar haƙiƙa shi ne ya dinga yarda da duk abin da ya gangalo masa daga Allah. Wa ya talaƙahu, ya dinga talaƙi, yana karɓar abin da ya zo masa daga Ubangijinsa, bil ƙabuli, da karɓa cikakkiya. In mai daɗi ne ya zo ta ɓangaren ƙaddara, ya zo masa daga Allah ya karɓa. In mara daɗi ne ya zo masa ta ɓangaren Ubangijinsa ya karɓa. Wayara, ya dinga gani kuma Allah kulla, dukkan wani abin da ya zo masa daga Allah, ni'matan alaihi min Allahi ta'ala, cewa ni'ima ce gare shi daga Allah ta'ala. Imma ajilatan, ko dai ni'imar a nan duniya ce, abubuwa masu daɗi kenan, irinsa arziki da wadata da lafiya da yalwa da zaman lafiya. Wa imma ajilatan, ko kuma a lahira, ya dinga ganin wannan ni'ima ce da Allah ya kolo masa, amma sai a lahira za ta amfane shi. Fal ajilatu, abinda ake nufi da ni'ima ta duniya, bulugun nafsi mahbubaha ajilan, wato isar rai ga abinda take so ajilan a nan duniya. Nan ɗan adam tana son jin daɗi, tana son arziki da wadata, tana son lafiya da zaman lafiya, yana so ya mallaki abubuwan more rayuwa. To in Allah ya arzuta shi da waɗannan ni'imomi na duniya, to shi ne ake ce mata ni'ima zahira, kuma ita ce al'ajila, magaggauciya, wanda Allah ya gaggauta masa wannan ni'imar tun a nan duniya. Wal'ajilatu, ita kuma ni'ima ta lahira, yace ka anwa'il mabari wal makari, kaman nau'o'in abubuwan da suke cutar da ɗan adam a rayuwarsa, ko a jikinsa, ko a lafiyarsa. Wal makari, da abubuwan da rai na ɗan adam baya so, kamar talauci da ƙuncin rayuwa da fama da gidan haya. Ina fata an gane. Da ƙuncin mazauni, ya zama ƴaƴayenka sai dai su je gidan makota su kwana, ko kuma kana da gidan amma kuma wani bala'i na ambaliyar ruwa ya cinye gidan, ya rushe, ko wata gobala ta kone ma gidan ko kuma baka mallake shi ba ma kana fama da yawan haya wannan zuciyar dan adam a zahiri ba ta san wannan ba ta jin dadin irin wannan rayuwa to ya dauke ta ni'ima ce daga Allah fa innahu yusabu alaiha ajila domin za a masa sakayyar lada akan wannan ni'ima ajilan amma ala nan lahira to duk abin da zai sa ka samu lada a lahira ko ai ni'ima ce Allah ya ba ko eh tunda da yawa waɗanda za su ji dadi a duniya su je lahira su ci za yaka su ce ina ma da Allah bai ba su abin da ya ba su a duniya ba ya tanada musu sai sun zo lahira ya ba su ويحد بها أنه من خطيئاته كما ذا أتلي يمس ذنوبانسا بهذا ونم ابتلاء إذا الله يجر بيش على أيوة الدنيا تو فهي نئمة بهذا الاعتبار أي قولنا نئمة إن أن واتو أولنا ما هنغر إن دي هر الله ذي شافي ما ذنوبي على ينو كنشو لا أيوة دي يجر بيك نشي الدنيا كو أجليل ومتدنيا دي أولا ما ko wani baci rai game da ƴaƴa ko mata ko cutarwa makoci a dalilin wannan Allah zai shafe ma zunubanka ai kamar ba nima da ta kai wannan inta kalamul arif yace wa sahibu hadzal adab ji sai dai muhammadul arabi as-sa'ihi ma abocin wannan ladabi wanda ya ladabtar da zahirinsa da batininsa yake karban duk abin da yazo masa daga ubangiji mai dadi da mara dadi kuma baya ganin ibtilai a matsayin azaba ina ganin ibtilai a matsayin shi ma ni'ima ce da Allah ya masa ta zata cinye masa zunubai ya samu lada mai gwadi a ranar lahira to ma aboci irin wannan ladabi huwal makhsus shine aka kebance shi daga sauran mutane bi ru'yati ni'ami da ganin ni'imomin da Allah ya yi masa yana hango ni'imomin Allah fi tsayin niqam alalladewar azaba an-ni'am azaba an-ni'a wato ni'ima an-niqam azaba an-ni'imatu kishiyata an-niqimatu bambancin ainun da kafun din nan an-ni'imatu ni'ima da jin dadi an-niqimatu kuma azaba da wahala to wanda ya ladabtu da irin wannan ladabi ya ladabtar da zahirinsa da batininsa yake ganin duk abin da yazo masa daga Allah mai kyau ne ni'ima ce ko a nan duniya ko a nan lahira to shine yake hangowa ni'imomin Allah fi tsayin niqami a cikin nan nadewar azabar duniya in Allah ya tsola masa bala'i to sai dinga ganin alhamdulillah watakila akwai wani laifin da yawa Allah wanda bai san shi ba ma ballanta na ya tuba Allah ya yafe masa wanda in ya je lahira da shi Allah zai masa azaba watakila a dalilin wannan ibtilai da Allah ya dora masa Allah zai shafe masa wancan zunubi ina fata an gane fayarani amallahi ta'ala alai sai dinga ganin ni'imomin da Allah ya yi masa zahiratan wa batinatan ta zahiri da ta batini mun yi tarifin ta zahiri shine jin dadi na rayuwar duniya da abubuwan more rayuwa jin wato ni'ima ta batini shine wahala da kuncin rayuwa da jinya da asara to wannan ni'ima ce amma ta batini to amma ba wanda yake ganin wannan sai wanda ya ladabtar da zahirinsa da batininsa ya ladabtar da zahirinsa da shari'a ya ladabtar da batininsa da hakika alal arifu billahi sayyidi abdurrahman ibn muhammad al-fasi radiyallahu anhu wannan arifi masanin Allah sayyidi abdurrahman ibn muhammad al-fasi mutumin fas birnin shehu tijani shi ma a garin aka yi shi radiyallahu anhu ya fada fi hashiyatihi ala sharhi shaykh abi abdullah sanusi cikin hashiyarsa da yayi wa sharhi littafin nan na abu abdullah al-sanusi littafin imamu sanusi wanda ya rubuta li aqidatihi sugura ga aqidarsa wacce take a sugura kalama ya yi littafin aqida akwai al-kubra akwai al-wusda akwai al-sugura to shi wannan sayyidi abdurrahman ibn muhammad al-fasi yayi sharihin kitabul aqida li abu abdullah sanusi amma as-sugura to a cikin wannan sharhin da yayi wa littafin sanusi ma nasuhu ga bayanin nasa yace kala ibnu abbas sayyiduna abdullah dan abbas radiyallahu ta'ala anhuma ya fada fi tafsiri qawlihi ta'ala cikin fassarar fadin Allah ta'ala da Allah yace wa asbaga alaykum ni'amahu zahiratan wa batina wa asbaga alaykum ni'amahu Allah ya cika muku ni'imomin sa zahiratan ta zahiri wa batinatan da ta batini ka san ku Allah ba zai tsariya ba Allah yace ya cika muku ni'imomin sa kuma sai zama kana shan wuya ila ni'ima take a zahiri eh to akwai abin da Allah yake nufi yana nufin ka je lahira lafiya kallau babu zulubi ko kwaya daya ka je ka shiga aljanna akwai shi kan ni'imar da ta wuce wannan akan a baka dukiyar da zaka zo a tsare ka ana maka binciken kwakwab ana maka hisabi watakila ma sai kai zaman kurkuku a jahannama kafin ka tsallako zuwa aljannan ai ba ni'imar da ta kai waccan tunda Allah yace ya cika muku ni'imomin sa zahiratan ta zahiri wa batinatan da batina to duk abin da zo maka daga Allah ka karbe shi ka gode masa to ibnu abbas a cikin wannan fassara ta wannan aya yace abinda ake nufi da ni'amahu zahiratan wa batina kullu ma yatalazzu bihi albaraya yace dukkan wani abin da talikai suke jin dadi da shi a rayuwar duniya to ni'imatan zahirata wannan ni'ima ce ta zahiri duk wani abu da ka sani wanda dan adam yake so wanda in ya same shi zai ji dadi a duniya to wannan ni'ima ce ta zahiri wa ma shakka alaihim abinda yake tsanantawa talikai abinda yake tsanani gare su minal balaya na bala'o'i jinya yunwa talauci ambaliyar ruwa ya rusa ma gida ko gobara ta kona ma gida ko ka tafka asara wajen kasuwanci dukiya ba dadi to wannan ni'imatan batinatan ni'ima ce ta batini kai ne kake ganin kamar Allah ya dora maka masifa amma a hakika Allah yana son ka ne da ni'ima domin ka je lahira ya baka ladan wannan ibtilai ba shi ya gaya mana ba wa nabulukum bisharri wal khairi fitna za mu jarrabe ku yace bisharri kuma yace wal khairi ko kuma yace fitna ibtila'i mu ba mun dauke shi sai abin da ya shafi masifa ba wani ya gamu da ibtila'i ko mun gamu da ibtila'i na ambaliyar ruwa eh to amma Allah yace wa nabulukum kaga da kalmar ibtila'i yace bisharri kuma yace bil khairi wa nabulukum bisharri wal khairi a ce da sharrin abubuwa mara dadi da alkhairin abubuwa masu dadi duka jarrabawa ce daga Ubangiji kuma dukkan su ni'ima ce sai dai waccan ta zahiri wannan kuma ta batini ina fata an gane intaha bi lafzihi mal yace wa hasilu hadhihi al-ibara mabayyanun wannan izna ko wannan fassara allati abbara biha haula'i al-mashayikhul kummal wanda waɗancan shehule tun daga farko da muka kawo kowane ga ilin fassarar da yi wa ni'imomin Ubangiji da kuma ladabin da ake nema daga muridi waɗannan fassarori da wannan shehunai kamilai radiyallahu anhu suka yi fi bayani haqiqatul adab cikin bayanin haqiqan yadda ladabi yake to yarju yana komawa ilal muradi bil adab zuwa ga abin da ake nufi da ladabi ma ta hasulu bihi halatul abdi fi ma bainahu wa bainallahi ta'ala abinda yake wato abinda halin bawa tsakaninsa da ubangijinsa Allah ta'ala ta hasulu take kyautatuwa bihi da shi wannan a dunkulake akwai mutumin da in aka bashi jin dadi aka bashi dukiya da wadata da lafiya to tsakaninsa da Allah zai faci kuma da dukiyar nan za ta tashi saban Allah kan dukiyar nan zai hana shi cire zakka zai ki yin sadaka zai ki taimaka wa fakirai da Allah ke wa fi amwa lihim haqqul lisaili wal mahrum ko to Allah in ya duba ya ga cewa in ya baka dukiya za ta zai mai maka fitina da azaba in yana kaunarka da rahama sai ya hana ka sai ya barka da talauci ina fata an gane in kuma Allah ya ga cewa talaucin ne zai sa ka saba masa akwai mutumin da shi talauci ne ke sahi saban Allah yake sa shi kasala wajen bauta wa Allah amma daga ya ji aljihunsa da dan canji to za ka ganshi kuma ya dage da kwazo wajen bin Allah da bauta wa Allah to idan Allah yana son sa da rahama ba zai bashi talauci
sai ba shi dukiya wanda zai samu nutsuwar bautawa Allah ina fata an gane shi yasa malaka maka in ka dunkule waɗannan baganganu da waɗannan malamai suka yi akan yanda ladabi yake a wajen arifai to yarju yana komawa ilal murali bil adab ma tahsunu bihi halatul abdi fima bainahu wa bainal lahi ta'ala abinda zai gyara tsakaninsa da Allah ina fata an gane to shi ake nema wa fima bainahu wa bainal mala'ikatihi subhanahu wa ta'ala da kuma abinda yake tsakaninsa da mala'ikun Allah ta'ala masu rubutu wanda take tare da su raqibu da asidu abinda zai sa ka saban Allah har su rubuta maka zunubi to sai Allah ya danye wannan abin ina nufin ka da rahama abinda zai sa su ji dadin zama da kai da mu'amala sai Allah ya arzuta ka da shi wa kutubihi da abinda zai kyautata mu'amalan akan da littattafan Allah littafin da yake nuna alqur'ani ya dinga kyakkyawan mu'amala yana hannuwa da hannunsa yana umartuwa da umanninsa wa rusulihi da manzannin Allah ya zama tsakaninsa da su lafiya kalau wa sa'irin nasu kai hadda sauran mutane ma musulmunsu da kafiransu salihansu da fasikansu kowanne kai mu'amala da shi ala ikhtilafi tabaqatihim wa anwa'ihim abu sasasabawan matsayinsu da kuma nau'o'insu kar ka manta ya hade maka hadda Allah ta'ala fa ma da sunu bi halatul audi fi ma bainu wa bainal lahi ta'ala wa fi ma bainu wa bain malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa sa'irin nas al ikhlas da baqatihim wa alwa'i kowanne kai ladabi a cikin mu'amalar ka da shi gurgudan matsayinsa gurgudan nau'insa in musulmi ne dan uwanka makocinka kamar yazo a hadisi yana da haƙƙi uku akan ka lahu haqqul jiwari wa haqqul qaraba wa haqqul islam idan makocinka ne musulmi babu dangantaka ta jini to yana da haƙƙi bi akan ka haqqul islami wa haqqul jiwari idan kafiri ne makocinka yana da haƙƙi ɗaya akan ka lahu haqqul jiwari ko bai da haƙƙi na addini bai da haƙƙi na qaraba na dangantaka ta jini to fa yana da haƙƙin makotaka dole ne kai mu'amala da shi da kyakkyawan hali a matsayin sa na makocinka koda baya sallah kowanne mutum kai ladabi wajen mu'amala da shi gurgudan matsayin sa da irin nau'in sa wa ala hadha to akan wannan ka'ida fala khudul adab inda ta'ammuli an al aqsam al arba'ati to fa al adab ladabi la yakhruju baya kuta inda ta'ammuli yayin da muka yi lura an al-aqsam al-arba'a galabalaban nan guda huri da muka falo da su a baya allati zakarha shaykh Muhyiddin ibn al-Arabi as-Sa'i al-Hatimi radiyallahu anhu wanda ya gaya maka cewa al-adabu arba'atu aqsam ya kawo mana galabalaban sa guda biyu ina fata an gane mun karanta su a baya ko wannan galabalabe na ladabi yace maka al-qismu akwai adabu shari'a shine adabul ilahi akwai adabul hidima akwai adabul haqqi akwai kuma adabul haqiqati to waɗannan maganganu duka ba sa fita a da'irar waɗancan arba'atu aqsami da Sheikh Muhyiddin ya kawo a wancan rabarabana sa sannan kuma wala takrudu hadhihi al-aqsamul arba'atu walla rabaraban ladabi da Sheikh Muhyiddin ya kawo guda hudu su kuma ba sa fita an kisme ni galabalaban ladabi gida biyu su hudu yanzu an dunkule su an mai da su kashi biyu kowanne biyu an mai da shi daya sun dawo a kisme ni na farko adabul fuqaha'i akwai ladabin fakihai masana fiqhu aba a islahin su akwai abu da kace masa ladabi su a ma'anar su wa adabu sufiya akwai kuma ladabi na sufaye arifai masana Allah in ka ga dama ka ce adabul fuqaha'i shine adabul shari'ati in ka ga dama ka ce adabul sufiya shine adabul haqiqati in ka ga dama ka ce adabul fuqaha'i shine adabul zahiri in ka ga dama ka ce adabul sufiya shine adabul batini ina fata an gane wa yanda rudul awwal minhu ma fi sani to yace wannan na farko adabul fuqaha yanda riji yana nannadewa ya narike tisani a cikin nabiyu shine adabul sufiya domin shine hakika adabul hakikati shine adabul batin ina fata an gane to kaga yanzu an koma abu da yake nan daga hudu ya dawo biyu biyun ga na farko ga na biyu na farkon ya narke ya nannade a cikin nabiyun a cikin adabul sufiya shine adabul hakika to faysiru ila ismin wahidin sai ladabi ya koma ismi kwaya daya babu nabiyu ballantana na hudu ballantana kaza kaza hasuban ma an sa bi fi dawahirul maani kamar yanda maulanmu shehu ahmad al-tijani ra'anhu yayi bayanin sa cikin littafin jawahirul maani kaga an koma kololuwa duk wancan zagaye da ya maka ganin malamai babu nabi tijani ko daya to a ƙarshe shi shehu tijani da yake shugaban wadi yayi ne sai ya dunkule dukkan waɗannan maganganun a cikin abu guda daya wa nasu kalamihi mabayanin zanen shehu tijani fihi a cikin jawahirul maani rahimahullahu ta'ala yace wal abdu wal adabu inda al fuqaha'i shi ladabi a wajen fuqaha'u ibaratun anil qiyami bima ba'da al wajibati wa sunan ibara ne wato izna ne ko lura ne ga tsayin daka da mutun yayi ba'da al wajibati bayan ya kawo wajibabbu da Allah ya wajibta masa bayan yayi sallah yayi zakka yayi azumi yayi haji da sauran ayyuka na wajibatu to ya biyo baya da as-sunan abula ke masa sunnoni wal fada'il da mustahabbai wal raga'ib da abubuwan kwadayi na lada al muta'alliqatu bi ahwalil insani wadanda suke ratayuwa da halayen dan adam ya zama awoyinka 24 kowane kibtawar ido kana cikin yin da'a ne ga ubangijinka bayan ka bada wajibi lokacin sa ya wuce to a ganka cikin aiki na sunna ko aiki na musabi ko aiki na raga'i sai kawo misali sai min naumin kaman bacci kaga bacci dai a cikin sa ai babu wani aikin wajibi ko lokacin da mutum yake bacci ai ba maganar wajibi a cikin sa ko to amma ai akwai sunna da mustahabbi da ladabi da ake nema ga wanda zai kwanta bacci kamar yanda yazo a sunna manzo Allah yana kwanciya yayi umarni ma musulmi ya kwanta a gefen sa na dama kaga wannan babu ladabi ne ba wajibi bane ba sunna bane ba musa yana cikin ma ar-raga'i kansa kudu kafarsa arewa yana fuskantar al-qibla ko kuma ya karanta su ayatul kursi da falaki da nasu dai yazo a sunna da addu'o'in da manzo Allah ya kawo wanda mutum in ya kwanta bacci yake karanta Allahumma inni aslamtu nafsi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa alja'tu zahari ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka haybatan wa ragabatan la manja wa la manja minka illa ilayka amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta wannan ɗaya daga cikin addu'o'in da manzon Allah yake yi kuma ya umarci musulmi yayi lokacin da ya kwanta kwanciyar bacci kaga wannan ba wajibi bane ba farilla bane a sunna din ma sunna ce mustahabba to shehu tijani yace bayan ka bada abin da yake wajibi to ya zama ka dabbaka waɗannan alayiwarka min naumi abin da shafi bacci kadai kai shi da irin waɗannan da dubba da manzon Allah ya umarci musulmi da shi wa ya kazatan da kuma abin da yake na farke tun daga farkawa ka a bacci kuma shi ma akwai zikirin da ake so musulmi ya yi ka gane ai kamar alhamdulillahi allazi radda alayya ruhi ka gane ai wa afani fi jismi wa azina li bi zikri wannan addu'a ce da ake so musulmi daga ya farka daga bacci wannan kadan daga ciki kenan wa aklin da abin da ya shafi cin abinci akwai ladabi kai bismillah ko ya gulam tammillah wa kul mimma yadika haka manzo Allah ya gayawa wani yaron sahabi da zan sha abuci da manzon Allah ya sa masa hannun hagu yace ya gulam tammillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yadika yace ya kai wannan yaro ka fara ambatan Allah ka ce bismillah sannan ka ci da hannunka na dama sannan kuma zaka ci abinci da wani ka ci gabanka kaga wannan ba wajibi bane ba farilla bane sunna ce ma in sunna ce mustahabba ce ko haka nan wa shurbin da shan ruwa duka ladabin da musulunci ya tsara wajen shan ruwa ka tada bismillah kuma karka konkwade shi kwat 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 karka sha ruwa ka koshi a numfashi daya in ka sha ka sha ka cire kwalayar ko motsar ka nesanta ta daga bakin ka ka numfasa sannan ka sake mayarwa ka sha ka sha ka sha ka sake nesantawa sannan ka sake sha har ka koshi wannan duka ladabi ne abu ne shafi shan abin sha wa zikirin yake da zikiri kar ka tsaya sai zikirin da yake wajibi kamar karanta fatiha a sallah zikiri ne eh karatun takabbara harama zikiri ne farilla ne ko sallama zikiri ne farilla ne to kar ka takaitu ga iya waɗannan kale kai sai abun wajibi da farilla kawai zakai akwai zikirori na musahabi wanda ake so bawa ya yawaita su domin neman falala a wajen Allah wa du'a'in da addu'a zama koyaushe kana roƙo ubangijinka ba sai wai tsanani ya same ka ko ta bukata ta taso ba domin manzo Allah ya gaya maka a cikin hadisi ingantacce ta'arraf ila Allah tiraka ya'rifka fi shidda ka tuna Allah ka roƙe shi lokacin da kake cikin yalwa to shi kuma zai taimaka maka idan tsanani ya zo kaga wannan ladabi ne ta bangaren addu'a amma ba farilla bane ba dole bane amma babi ne na me na mustahabi ka dinga addu'a ko da kana cikin yalwa ko kana cikin zaman lafiya ko baka da wata damuwa ka dinga roƙo ubangijinka ya baka lafiya da zaman lafiya ya kala maka ni'imomin sa ya janye maka bala'o'i ya saka cika da imani ya saka samu aljanna wa lahu zalika da makamancin wannan to zamu takaita anan amma da tun shehu Tijani anan ya kare sai maganar da yace wa inda sufiya wannan duka yana maganar adabul fuqaha da shehu Tijani ya dauko shi ya narka shi a cikin adabul sufiya ya dunkule ya zama abu daya to gobe za mu ji inda malam zai ce maka wa inda sufiya shi ladabi a wajen sufaye ibaratun an jami'i kisalil khairi wa awsatil birri shi kuma har zuwa karshen zance insha Allah alhamdulillah.